بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جماعة منا نونا غوديا زواد الله تعالى وندى ازلتام دا زوا والنغري منا فاتا الله تعالى يسعي البركة كما نتفهم فيندى مال منه yayanmu ya umarce mu game da mu yi amfani da wannan dama mu gabatar da nasiha ga kawunanmu haka kuma zuwa ga yan uwanmu musulmai. To babban nasiha ta ita ce mu dai kasance masu bin Allah ta'ala da takwa, musamman mun fita daga wata mai albarka shine watan Ramadan. Mun gama Shawwal, yanzu muna cikin Zulqa'da, wata ta 11 kenan cikin watannin musulunci. To ibadunmu da muka gabatar cikin watan Ramadan mu yawaita addu'a Allah ya amsa mu, domin yin ibada daban, an karba daban. سيدنا علي رضي الله عنه يجي كونوا أشد اهتماما وكسن جمع سطنن كل آدمي أنكر با إبادتا سمدمي ناي إبادة ين إبادة دبن a karba ibada mutum wani abu ne, ya ce mu kasance masu tsananin kula da mai an karba ibada mu ba mu yi ibada ba. Sai ya ce dalili akan aka Allah ta'ala yana cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah ta'ala yana amsa ibada ne daga masu takwa. Shin kana cikin su? Mu yawaita roƙon Allah da mai ya Allah ka karba mu addu'a. Annabi Ibrahim alayhi salam shima khalilullahi ne, masayin Allah ne, daga cikin annabawan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke gaba da shi wurin daraja, amma bisa aka ayin da Allah ta'ala ya umurce sa shi dawa da ɗansa Isma'il alayhi salam ya gina dakin Kaaba, ya sanya asas na dakin Kaaba. Da ya gama wannan aiki me yace? Yace ya Allah ka amsa mana. Allah ta'ala ya ba mu labara cikin suratul Baqara a yanda yake cewa wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Sannan mu yawaita istighfari, mu yawaita min istighfari, mu aikata aikin ibada, mu yawaita min istighfari. Akwai alkhairi, domin wannan aikin ibada baya rasa kurakurai, baya rasa kurakurai. Shi ne yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam in ya idar da sallan wajibi da me yake farawa? Astaghfirullah, 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 kafin ya zo da sauran azka. Allah ta'ala ya umarce mu akan alamar aikin haji, yace summa afidu min haitha qada an-nas wastaghfirullah. Mun kun sauka daga mai filin Arafa, ku yawaita istighfar. Saboda haka bayan Ramadan mu lazimce istighfar, mu lazimce mai roƙon Allah ta'ala ya karba mamu, domin shi ne gaban abu. Domin dan Adam ba yi da tabbaci a kan mai? A kan karban aikin ibadansa. siffa ce na mutanen kirki suna cikin tsakanin raja'u da khawf suna nan tare da tsananin ibadansu suna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye su daga azabin wuta kuma ya azurta su da aljanna basu sanyan basu amince da mai da azabin Allah ba akan aka ne ake so mu gina ibadunmu Allah ta'ala ya ba mu labara suratul anbiya game da sifofin annabawansa yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in mutane ne wadanda suke gaugauta wurin aikin alkhairi amma tare da jihadin su kokarin su Allah ta'ala ya kiyaye su da shirku kafirci kaba'iri amma bisa haka waye da unana ai wa ya'budunana suna bauta mamu ragaban da manufan samu aljanna wa rahaban haka kuma da tsoron azabanmu wa kanu lana khashin kuma sun kasance masu tawali zuwa gare mu masu biyayya saboda haka komai tsananin ibadan mutum mutum ya kasance mai kaskantar da kai kada mutum ya daga kai saboda yawan ibada ko yawan ilimi da aka bashi ko da ukaka tawali'u shine abin da ake bukata daga bayin Allah sai Allah ka azurta mu da wadannan sifofi Allah ta'ala ya sake ba mu labari akan mutanen kirki a cikin Qur'an yace wallazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahu ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun mutanen kirki wallazina yutuna ma ataw wadanda sun kaya akan ayyukan alkhairi jihadi suke yi cikin me ayyukan alkhairi dare da rana yutuna ma ataw kenan wa qulubuhum wajila tare da jihadin su sallan wajibi nafila azumin farila na nafila sadaka na zakka da na nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga sunan zuwa da wadannan ayyukan alkhairi domin mun san bayan kalimatu shahada babu wani aikin alkhairi da ke da daraja kamar yin salloli biyar cikin jama'a babu annabi ya fassara wannan aya cewa su ne mutane masu jihadi cikin tafarkin Allah amma bisa haka wa qulubuhum wajila annahu ila rabbihim raji'un zukatansu na cike da tsoro domin shin za ka karba ayyukansu za a mayar masu da kayansu saboda haka bawan Allah kare sanyin kare amintar da kansa daga azaban Allah akwai mabotan ibada wadanda karshensu ya zama asara kullum inda mutum yana raye ya yawaita addu'a Allah ya sa ya gama lafiya ba alfahari da rayuwar duniya kara mu maida aikin ibada yanda masu mulki da saura masu kudi wasu in sun samu kudi sai su yi mu'amala kamar wannan kudi ba za su rasa shi ba ko mulki kamar ba zai kubce musu ba amma mukan gan jarabawan Allah da ke zuwa gare su ga mulki ya rasa ga kudi ya rasa to aka komai yawa mutum da ibada kare amince azaban Allah wannan shi ne ya sa muka samu wasu kungiyoyi cikin kungiyoyi musulmai akwai waɗanda sun amince wa kawunansu daga mai daga azaban Allah har suna kiran wasu kafirai su ne yin aljanna ta wannan yaudara ne mu ne na Allah wanda baya kan tafarkinmu shi da wuta ne wannan kuskure ne wannan ba siffan mutanen kirki ba sannan akwai wata kungiya waɗanda sun riga sun tabbatar da aljanna ga kawunansu da mabiyansu shi ma kuskure ne domin ba wanda ya kai annabawan Allah ibada duk duniya su ne na Allah na farko su ne na Allah babu kamar su a bayan kasa su ne su ne Allah ya zabe su akan kowa su ne ma abotan nima in kana son fasala aidi na siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wanda kullumuna yawaita wannan addu'a cikin suratul fatiha Allah ta'ala ya fassara ma abotan nima dawa da su mutanen kirki kuma kan mutanen kirki ba gida su ne manzanni da annabawa kullum karatun fatihar mu ya Allah aidi na siratul mustaqim ka shadda mu zuwa ga anya madaidaiciya siratul ladina an'amta alaihim anya wadanda kai wa nima mun san qur'ani na fassara qur'ani akwai tafsirul qur'an bil qur'an da mai Allah ya fassara ma abotan nima in mun koma can suratul nisa'i Allah ta'ala yana cewa وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَدَنَّ نَسُونَ مَا بُوتَ النِّيمَة مَا سُدِّيَ يَا زُوَغَ اللَّهِ زُوَغَ مَنْ زُوَ زَاسُ كَسَنْ جِتَارِدَ أَنَّبَاوَ سَنَّ الصِّدِّيقُونَ سُونَ مَا سُدِّيَ أَنَّبَاوَ أَدَرَجَ annabawan Allah da manzanni su ne na gaba amma manzanni darajarsu ya fi na da annabawa an ce wannan annabin Allah ne kuma wannan manzo ne to darajar manzo ya fi na annabi malaman sun yi bayani akan bambanci tsakanin annabi da manzo akwai maganganu masu yawa wasu sun ce annabi shi ne wanda Allah ta'ala ya kai masa wayi ta anya mala'ikan jibril amma ba umurce shi ya isar da wannan sako ga al'ummarsa shi ne yi masa wayi akan wani abu amma yake yi aiki da shari'a nan manzon da ya gabace shi amma ummato annabin Allah manzon Allah ne yakan samu wayi a bashi umuni ya isar da sako Allah zuwa ga al'umma to wadannan su ne ke kan gaba bayan su sai su diƙai waɗanda masu yawaita gaskata annabawan Allah kamar abubakar siddiq kenan shugaban su diƙai kenan shi ne matsayi na biyu bayan annabawan Allah sannan shuhada shahidai wasu salihai mutanen kirki kenan to waɗanda su ne mabauta a to mabautan daraja saboda haka wannan matsayi baya yiwa sai da mai yin biyayya ga Allah ta'ala kasance masu kodai cikin ayyukan alkhairi don mu samu daukakan Allah ta'ala domin kowa ya san duniya lokaci ne fa lokaci ne kadan da wannan aikin alkhairi ne ake samu daukaka madawwami ko madawwamiya aikin alkhairi shi ne sai Allah ta'ala ya ce inna akramakum inda Allahi atqakum mafi girma a wurin Allah cikin ku shi ne wanda ya fi takawa kada mu yi wasa da ayyukan ibada kada anyan abincinmu ya hana mu biyayya zuwa ga Allah ta'ala kwana nawa za mu yi a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalluhum man yajuzu zalik rayuwar al'umma ta tsakanin 60 zuwa 70 kuma kadan ne su ne za su wuce wannan shekaru saboda haka mu kasance masu biyayya zuwa ga Allah ta'ala musamman bayan ramadan kara mu koma gidan jiya wasu a cikin ramadan ya kasance na Allah bayan ramadan ya zama abokin shaitan ayyuka na faskanci na kafirci sai ka ga musulmi duk ya maida kansa zuwa ga wadannan al'amura Allah ta'ala ya ce wala takunu kallati naqadat ghadbaha min ba'di quwwatin an khafa kada ku kasance kamar wata mace mahaukaciya wanda da dare ta yi aikin sata ta yi mai kamar sweater da ababen da ake yi, amma da rana bayan wayewan gari sai ta warware wannan aikin da ta yi da dare. Malamin suka ce misali ne na ne aikatan aikin alkhairi, bayan aikata aikin alkhairi sai ya koma mai aikin da aka haramta masa. Kada mu kasance na Allah cikin Ramadan, bayan Ramadan mu koma abubuwan da aka hana mu, domin an zo da Ramadan ne don mu samu tarbiya, mu ci gaba, mu samu promotion wurin aikin alkhairi. Shi ne yasa Allah ta'ala ya ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wannan ita ce manufar Ramadan, don ku kasance masu takawa, masu bin Allah da takawa. Tarbiyan kenan, karon bar wannan tarbiyan bayan Ramadan. Wata ne wanda ke canza tarbiyan mutane. Aka kuma karon manta da iyalanmu, kada ka kasance na Allah iyalanka ba ruwansu sai dai su kallon fina-finai da abubuwan da shari'a ta haramta, a kula da tarbiyyarsu. Amana ne za a tambaye ka a kan irin mu'amalar da ka yi da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, duk kowannenku ra'in mai kiwo ne, kuma za a tambaye ku a kan me abin da aka baka. Su ne iyalanka, yaranka, yaya ka sarrafa rayuwarsu. Duniya ka sa gaba su dai iya turanci, su zama mai yan digiri, ba su iya Qur'ani ba, ba su san komai addini ba, akan aka ka tarbiyyantar da su, ko ka hada duniya da lahira. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku musulmai, ku anfusakum, ku kiyaye kawunanku, wa alikum da iyalanku. Matanka suna sallah ko ba su yi? Ko sai lokacin da suka ga dama? Yaranka suna sallah ko ba su yi? Amana ne, amana ne. Tarbiyyarsu na addini da na rayuwa duk suna kashe yana wuyanka. Allah zai tambaye ka ya kai da su. In ka kiyaye tarbiyyarsu ya zama sanadiyar samun aljanna, musamman in an azurta ka da yaran mata, yaran mata biyu uku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba su tarbiya ta gari, wannan su za su zama shamaki ga mai gidan daga azaban Allah. Saboda haka Annabi Isma'il alaihi salam, Allah ta'ala ya yi bayani a kan rayuwarsa, ya kasance cikin masu yardan Allah. Saboda mai wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya, ya kasance mai umurtan iyalansa da sallah da ayyukan alkhairi, ya kasance mai yardan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya umurce shi akan mai yayi wa iyalansa tarbiya. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا, ka umarci iyalanka da me da sallah, kuma kai ma ka tsaya kai hakuri akan wannan sallah, ita ce mafin daraja ibada. Kana umbar yaranmu matanmu ba sa salida, umarni ne na Allah ta'ala, ba suran Larabawa ba, sura ne wanda Allah ta'ala yayi umarni a cikin suratul Ahzab. يقول يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن, أمر ميني يا كي النبي كجاوة ما تنكى يا رنكى جما تمؤمني. سوداء كامتين يقول سورة من الأرواء عند كي مسلميني يقول ونساء المؤمنين, الله تعالى يا أمتا ما تمسلمين. Saboda haka mu tarbiyyantar da su akan haka, kada mu bar duniya ta yaudare mu, lokaci ne kaɗan. Wani yana cikin nima bai samu ba ga mutuwa, wani ya tara ga mutuwa, bai fara cin ganimin abin da ya tara ba, ya zama na marayi a magada. Kada mu bar yi wa addinin mu aiki. Kullum tunanin mutum in na samu ina da manufan aikin alkhairi, gina masallaci, gina makaranta, taimaka marayu, taimaka gajiyayyu, wanne ya kasance cikin lissafin mutum kullum. Sai ka gan Allah ta'ala zai da, ko da baka samu tarawa ko taimaka addini ba, wannan niyan Allah zai lura da wannan niyan ya saka maka kan wannan kyakkyawan niyanka. Kara musanyin alfari da dukiya, kada mu sa shi a gaba, baya cikin sifofin mutanen kirki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fi ismatai, babu abin asada sai akan mutane ne. Da me ake so ka yi guri ka zama irin waɗannan mutum mutane? Akan abubuwa guda biyu ne, duk abin da ya rage na duniya suna kasa da waɗannan abubuwa. Mai ilimin addini tare da aiki, domin ilimi daban aiki daban. In mutum yana da ilimi ba aiki, wannan baya cikin mutanen kirki a wurin Allah ta'ala. Sai ya hada da me, domin mai ilimi wanda baya aiki kamar jahili ne, shi da jahili ɗaya ne. Domin jahili mai hana shi aiki jahilci, kai ma ga karatu ba aiki, ko zama iri ɗaya. Allah ya kiyaye mu da wannan sifa. Annabi ya ce mai ilimi wanda ga karatun Qur'ani dare da rana, ne zance ayyukan alkhairi. In za ka yi guri ka zama mutumin nagari, ka yi guri ka kasance irin wannan mutum. Amma yau mu duba rayuwarmu, kowa burinsa ya zama irin wani wanda ya tara azumi, wanda ya gina gida iri kaza, yayi kaza nan, yayi kaza nan, amma ko sallah baya yi da jama'a. Yawancin mu gurucin mu yau mu kasance irin wannan, zama senator, mu zama menene, ga matsayin duniya muka sa gaba. Ko da waɗannan mutane ba sa sallah, ba ruwansu da aikin alkhairi, yawancin al'umma musulmi ciwon nan ya shige mu. Amma babban siffar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kasance, mu yi guri mu kasance mai wannan siffa, yawancin ba mu damu da shi. Siffa ta biyu ita ce wanda aka ba azumi yana taimakawa dare da rana cikin ayyukan alkhairi. Annabi ya ce in za ka yi guri ka zama ni a duniya, ka kasance ka yi irin wannan guri, ka yi hasada da wanda Allah ya ba irin wannan matsayi. Hasada nan shi ne mai guri, kyakkyawan guri. Saboda haka mu girmama abinda Allah ta'ala ya girmama, mu girmama abinda Allah ta'ala ya girmama, Annabi ya girmama, shi ne ilimin addini da arzikin da ake taimaka addini da shi. Wannan shi ne abin da ya dace da mu. Shi ne yasa Allah ta'ala ya ce bal tuksiruna alhayata duniya, ku mutane kun fifita rayuwar duniya akan lahira, amma ku san cewa wal akhiratu khairu wa abqa, rayuwar lahira ita ce mafin alkhairi kuma ita ce mai wanzuwa. Duniya lokaci ne kadan. Saboda haka kana mai rafkanuwa da me da ayyukan ibada, a ganka wurin wazi kullum kana cikin rabin Allah, a ganka kana zuwa makaranta ba ka yi a Qur'ani ba amma ka ɗaure, ka nisance girman kai da ni wani abu ne, ni yanzu ma'aikaci ne a wurin kaza, ko ina da digiri masters, wanda zai hana ka Qur'ani koyon karatun Qur'ani kuskure ne. A nemi malamai dare da rana, a fara daga alifun ba'un. Sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin su sun mayanta, wasu shekarunsu 50-60 suka musulunta, kuma suka fara karatu, suka zama malamai cikin addini. Domin bayan rayuwanka na aikin hukuma ko neman arziki, dole za ka zo ka gaji fa, ka zama na Allah ko kaki ko kaso. Tun lokacin da kake da karfi alizimce malamai, ka zama malami ga yaranka, ga matanka nan gaba. kafin ka kasance mai jarida kullum gara ka kasance mai karatun Qur'ani, domin in mutum ya fara kusantan kabari ne ake so ya lizinta Qur'ani da yawan istighfari da subhanallah, amma baka koya ba, baka damu ba. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. At-takasur tara arziki ya shagaltar da ku har za a zuwa kai ku kabari ba tare da mai shiri ba. Allah ya kiyaye mu a kan wannan hali. Saboda haka yan uwan musulmai, mu dai san cewa mun zo jarabawa ne. Yanda dai talibin ya shiga jami'a, manufansa ya fito da result mai kyau, to aka rayuwar mu ta kya duniya jarabawa ce. Duk abin da aka baka jarabawa ce. Mulki ne jarabawa ce, daukaka ne jarabawa ce, arziki ne jarabawa ce, iyalai ne jarabawa ce. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa nabluwakum bil khairi wa sharri fitna. Duniya kenan. Alkhairi ka samu jarabawa ce, sharri ne ya zo maka jarabawa ce. Ya za ka yi? Za ka kyautata, za ka yi imani da Allah kan wannan kaddara. Muna cikin jarabawa ya ku bayin Allah. Mu yawaita addu'a, mu yawaita addu'a, mu yawaita neman ilimin addini, mu yawaita kusantan malamai, da su ne ake samu karin imani. Imani na karuwa da jin mai ayoyin Allah. Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathaniya taksha'iru minhu juludu alladhina yashauna rabbahum thumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dhikrillah. Allah ta'ala ya saukar magana mafi inganci, mafi kyau, mafi dadi shine Qur'ani, wanda ana karantawa sai ka gan jikin mutanen kirki da zukatansu, tsoron Allah da karin imani sai karu. Mu kasance masu kaunan mai jin wa'azi, yin karatun addini. Bayan mun gama rayuwarmu ta duniya, za mu koma zuwa ga Allah ta'ala, kuma zai yi mu hisabi a kan me muka zo da shi. Sadakoki, nafiloli, azumin nafila, ibada, istighfaru, tasbihu, shi ne yasa kowace rana mutum ya yi wa rayuwarsa tsari. Bayan asuba zan karanta Qur'ani, ko zan je in koya Qur'ani a wurin malaminmu ko limaminmu. Lokacin ibadat mu tsara rayuwarmu, lokaci kaza zan kasance a wuri kaza, don dai in karu a addini na, in karu a duniyata. Domin abu biyu ne, nan gida ne na aiki, lahira gidan sakamako. Mu kyautata kuma ayyukanmu baki daya na mu'amalanmu da iyalanmu wurin aiki, duk mu aiwatar da su a kan tafarkin Allah ta'ala. Domin yawancinmu mukan dauka ibada a dai sallah masallaci, in an shiga wurin aiki ko kasuwa a yi yadda aka ga dama. A bi fayfayen zukata abinda muka dauka rayuwa kenan. Muna cikin gwamnati mu yi abinda muka ga dama, lokacinmu ne. Lokacin nan na gwamnati da na masallaci duk a rubuce ne, a rubuce ne. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayka raqibun atid. Magananka, ayyukanka a rubuce ne. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملائكو بيو سنة تاريرمو ليا بنغرين داما ليا بنغرين أو سنة ربو تاوامي آيوكم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أقوي ما سكولا دمو ملائكوني ما سجرما ما سربوتو سنسا أبونا مكي أي كتاوا سودا كرمو dauka cewa ibada a masallaci da makaranta, rayuwanka da matanka daban, sai yanda ka ga dama rayuwanka da iyayenka da danginka daban. Domin wani ko sadar da zumunci babu, bai dauke shi komai ba, baya zuwa kauyensu, baya zuwa garinsu, ba ruwansa da komai, duk wasa kake yi da addini. Haddasa zumunci aiki ne wanda shari'a ta umurce mu a kai. Kyautatawa zuwa ga dangi ibada ce, kyakkyawan mu'amala da abokan aiki a ma'aikatanku ko a wani wuri wurin sana'a duk ibada ce. Mu kyautata rayuwarmu, mu kyautata ibadanmu, mu ci mu kara neman ilimi, mu kasance a wayoyinmu muna jin mai wazuka, mu nisance waƙoƙi finai na Hausa, na Turawa, na Indiya da sauran duk waɗannan abubuwa suna toshe hanyar tabbatar da imani a zuciya. Abdullahi bin Mas'ud ya ce al-ghina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb, jin waƙoƙi yana tallar da munafinci a zuciya. Sai ka ga musulmi wani lokaci yana shawon addini, wani lokaci ba ruwansa da al'amarin addini, saboda mai waƙoƙi da yake adawa da wasu. Ka kasance kullum a wayanka wa'azi, karatun Qur'ani, ka kasance na Allah, kuma za ka ga askiya rayuwanka duniya da lafira. Amma mutum ya ce a lokacinmu ne, wallahi tallahi ba ka da lokaci. Lokacin da aka baka shi ne na ibada, amma lokacin iskanci da yin abin da aka ga dama, wallahi ba ka da shi. Shi ne ya sa rashin lafiyar zai iya kama ka kowane lokaci, mutuwa za ta iya zo maka kowane lokaci. Kullum shi ne ya sa ake so mu yawaita kai ziyara zuwa makabarta. Annabi ya ce tuzakkirukum al-akhirah, ku ziyarci makabarta zai sa ku tuna mai abin da ke gabanku na lafira. Mu ziyarci asibitoci, mu ziyarci gidajen prison, waɗannan abubuwa in ka lura da rayuwa waɗannan mutane zai sa ka kasance na Allah. Saboda haka jama'a musulmi, mu dai kasance na Allah. Bayan Ramadan kada mu yi wasa da mai jin wa'azi, aikin ibada, karatun Qur'ani. Mu lazimci waɗannan ayyukan alkhairi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, mafin soyuwan ayyuka wurin Allah shine wanda aka dawwama ana yi koda kaɗan ne. Amma Ramadan kullum sallan tarawih, bayan Ramadan ba ruwanka. Akwai nafiloni daban-daban, na bayan sallan farila ga sunan, na dare ga sunan. Mulzimce su wutiri raka ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya ko goma sha uku, kilazance su ko idare, zai sa ka samu daukaka wurin Allah. Nan sallan wajibai, asuba tana da rakatul fajr raka biyu, azhar raka hudu kafin sallan azhar, bayan sallan azhar raka biyu, maghrib raka biyu bayan maghrib kenan, bayan isha'i raka biyu. Waɗannan su ne ake kira sunanu rawatib. Mulzimce su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk man salla sintai ashrata raka'a fil yawmi wa layla buniya lahu bihinna baitun fil janna, duk wanda ya zo da raka'awai goma sha biyu dare da rana za a gina masa mai gida a aljanna saboda waɗannan salloli. Mun lissafa asuba biyu, azhar kafin azhar hudu shida kenan, bayan azhar biyu takwas, bayan magriba biyu goma, bayan isha'i raka biyu goma sha biyu. Akwai wata riwaya na raka goma, malamai suka ce akan na raka goma din nan na azhar kafin azhar raka biyu kenan, bayan azhar raka biyu, kowanne sun inganta. Ga azumin nafile, ga azumin sittu shawal bayan Ramadan kenan a wata na goma, ana bukata azumi guda shida. Annabi ya ce duk wanda ya azumce Ramadan sannan ya azumce sittu shawal kwana shida cikin watan shawal, za a bashi lada na wanda ya yi azumin shekara daya. Ramadan za ba shi ladan wata goma. Sittu Shawwal ladan wata biyu. Ya kama nawa shekara daya. Ga azumin ranar Arafa. Ga azumin watan Muharram. Ga Ashura'u, ga Tasu'a'u, ga azumin Litinin da Alhamis. An tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa kake azumi a ranar Litinin? Yace fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. A ran nan aka haife ni ranar Litinin, kuma a ran nan aka fara saukar man da mai wahayi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. A ranar Litinin rana ce mai albarka. Akwai abubuwan da ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Litinin, kamar ijiransa zuwa Makka. Ya bar garin Makka ranar Litinin, ya shiga garin Madina ranar Litinin, kuma ita ce ranar mutuwansa. Wani zance azumin Litinin aka azumi ranar Alhamis, shi ma yana da daraja. Wani zance azumi kwana uku a cikin kowane wata, ko goma na farko, ko na biyu, ko na uku, a dai kokarin cikin kowane watan musulunci a azumce kwana uku a ciki. Amma abin da ya fi kyau mutum ya kula ya kiyaye ayyamul bid. Ayyamul bid su ne kwana goma sha uku, hudu, biyar na kowane watan musulunci. Yana da alkhairi sosai. Kada a bar Ramadan, bayan Ramadan ba azumi kuma sai sabon Ramadan, wannan kuskure. Mulizance ayyukan mustahabbai, ayyukan nafila, yana kara kusantan Allah, yana sa bawa ya zama na Allah, yana kara darajar bawa wurin Allah ta'ala, musamman azumi da nafilfilin dare. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallu wannan duniya, ku yi sallah lokacin da mutane ke bacci. Tadkhulul janna bi salamin, za ku shiga aljanna da amincin Allah, tashi cikin dare. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata sallah mafi daraja bayan sallar wajibi kamar nafilan dare. Nafilan dare, ko da rak'a uku, biyar akan wutri yana da kyau kafin ka kwanta, ka gan cewa da wuya ka kwanta ka tashi da dare. Yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abu Huraira cewa kafin ya kwanta yayi me, yayi wutri. Malamai sun ce saboda yawan karatunsa da yake yi cikin dare. Jama'a, waɗannan su ne ke sanya albarka cikin rayuwar mutum. Iyalanmu, danginmu, kada mu manta da su. Ko da kasuka na wazi za ka tura musu, in ka zarce su ku tautauna game da al'amarin addini, ka tunatar da su, domin wannan shi ne zai hada ku a ranar lahira. Al-aqillahu yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Abokai a ranar kiyama, wasu za su zama makiya da sashi, sai waɗanda abotansu a kan tafarkin Allah. Mu yi wa junan nasiha a wurin ma'aikatanmu, a wurin kasuwancinmu, mu tunatar da juna, wannan haƙƙi ne tsakaninmu. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Da wannan ake samu darajar Allah ta'ala. Allah ta'ala ya ce yayi rantsuwa da mai da zamani ko da lokacin lasar, yanda malaman tafsir suka yi sabani a kai. Innal insana lillahi, mutane yana cikin asara, sai wa cikin mutane wadanda suka fita daga asara, illal ladina amanu, masu imani tare da mai, wa amilu salihat, so ni musulmi ne bai wadatar ba, sai ka hada da mai aiki na gari. Amma ka ga wasu musulmai na rayuwa kamar kakarai, ba sa shawan alamar addini kwarkwata, duk abin da dai ba yi da alaka da duniyarsu ba ruwansu. In ana magana kan addini, ya dai samu duniya, wannan na wasa da lahiransa. Wallahi tallahi billahi illazi, kuma ko ka sa duniya gaba sai abin da aka baka fa sai abin da aka kaddara maka wasu wala wurin neman mulki wurin neman arziki kuma aka suka mutu wasu samu biyan bukata ba domin Allah ne duniya da lahira Allah ne sai wanda ya ba kullun numiddu ha wallahi wa wallahi min ata'i rabbi wama kana ata'u rabbika ma'zura illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai wadanda suka yi wa juna wasunci da mai da bin gaskiya bin shari'a Allah ita ce gaskiya da kuma hakuri malamin sun ce hakuri ya kaso kashi uku hakuri wurin bin Allah hakuri wurin nisan ta abinda shari'a ta haramta sannan hakuri akan kadara wanda ba so mummunan kadara akan wadannan abubuwa guda uku ne sayyidina Umar yace hakuri mafi daraja wurin sa shine ne hakuri wurin nisan ta abinda shari'a ta haramta kusan wurin nan yawanci mu muka kasa ce Allah baya so barin ya hakuri zinace zinace cin azikin haram kadan ne masu hakuri akan me nisan ta abinda shari'a ta haramta shine hakuri mai wuya amma na kaddara inda Allah ya kawo ko kaki ko kaso dole kai hakuri danka ya mutu matanka ta mutu dole kai hakuri lokaci ne dole kai hakuri domin ba yanda zaka yi jama'a saboda lokaci kuma ba mu sani ba ko akwai wasu tambayoyi kuma ga malamin mu mai yiwa yayi wani karin bayani akan kurakuren mu za mu sayar da nasiha nan Allah sai albarka cikin abinda muka faɗa ya azurta mu yin aiki da abinda muke yi alaikum salam sai da azumin ranar asabar akwai littafin da Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala muhaddisu al-asri babban malamin hadisi na zamani wanda ya rubuta kan al'amarin azumin ranar asabar amma Allah ta'ala na ji labarin sunna wannan littafi amma ban samu na mallake shi na karanta bayanin da ke ciki ba akan da sai dai azumin farila shine abinda za a yi a ranar asabar daga unwani littafi title na littafi ya nuna haka amma ban karanta dalilinsa akan haka ba to amma akwai hadisai da suka zo game da azumin ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kara ku zabi ranar juma'a akan me yin azumi ko dai ku yi ranar alamis sannan ku hada da ranar juma'a ko ran juma'a da hasibi ku hada su amma mutum ya ware ranar juma'a ita ce ranar da zai yi azumin nafila yadda annabi ya ware ranar litini da alamis hadisi ya zo akan an yi hani har malamin suka ce makru'i ne yawanci malamin sun ce ba haramu ba makru'i ne saboda haka koda mutum ya ware ranar juma'a yana azumi a ciki yana aikata mai makru' amma wasu suka ce haram amma yawanci sun ce makru' ne ba haramu ba koda mutum ya ware so wannan hadisi ya nuna kara a ware ranar juma'a to batun hadisin da ya zo akan ranar asabar gaskiya ban karanta ba amma fa'inta ta akan wannan shine yanda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu ware ranar alamis ranar litini yin azumi a ciki ba tare da ranar juma'a ba tare da wata darura ba to ranar asabar ban karanta hadisin shi ba amma fa'inta ta shine me shi ma ina fata hukunci su daya kara ware ranar asabar amma a ce in mutum ya yi haramu
ko kuwa ba yi da azumi domin ranar arafa zai iya kasance ranar asabar ya za mu yi kuma an ce mu yi azumi a ranar arafa ashurawo goma ga muharram zai yi a ce ranar asabar ne haka kuma ayyamul bid annabi ya kudaitar da mu akan yin azumi a ciki ko zai yi a ce kwana 13 hudu biyar akwai asabar cikinsu ya za mu yi kuma ka'ida dai ku azumce waɗannan kwanaki saboda haka bayanin da dai nake yi wa mutane yanda dai hadisi na juma'a ya zo na karanta musamman mun koma bulugul maram da sharhin tufatul kiram na doktor lukman as-salafi mutumin indiya sharhi ne mai kyau domin in ya kawo kowane hadisi sai ya zo da fa'idodin da ke ciki so ya yi bayan cewa abinda kara la ta husu annabi ya yi bayani kara ku ware ranar juma'a da mai da azumi malamai suka ce makru'i ne kuma an ce makru'i shine abinda in mutum ya bari zai samu lada amma ya aikata ba zai samu laifi ba wannan shine makru'i a musulunci haramu ne shine wanda ake ba mutum laifi a kai yace yawanci malamai suka ce makru'i ne sannan hadisi na gaba da ya zo a bulugu shine in kun yi azumi a ranar juma'a sai ku hada da mai asibi ko ku yi ranar alhamis sannan juma'a akwai waɗannan hadisai akan haka amma fahimta ta da na asabar kamar hukunci na juma'a ne kada dai mutum ya ware su yanda za a ware ranar litini da azumi wannan shine takaitaccen bayani amma akalmaka Allah mai wa malam zai kara mu bayani akai to lalle wannan tambaya tana da muhimmanci na farko Allah ta'ala ya saukar da ayoyi akan al'amarin abin da ya faru amma malamin tafsir sun yi sabani akan wannan aya game da akan me Allah ta'ala ya haramta domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtagi mardata zawajik ya kai annabinmu lima tuharrimu me yasa ka haramta abinda Allah ta'ala ya halatta maka domin neman yaddan matanka to malamai suka ce wasu suka ce ya haramta wa kansa zuma domin ya shiga dakin Hafsa ko dakin ɗaya daga cikin matansa ko Hafsa ce ko Zainab ne bintu Jahsh ya sha zuma sai nana Aisha da saura suka hada baki cewa domin annabi ya kan zarce dakunan su baki dan bayan lasar in ya shiga domin ya daidai a dakin ta saboda me yaji Aisha ta ji labarin cewa ya sha zuma a dakin shine yasa yayi jin kira a wurin sai hada baki da saura cewa duk wanda ya shigo dakin ta sai ya ce masa sai ta ce masa muna jin wari da suka yi wannan magana zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce daga yau na haramtawa kai na zuma shan zuma wasu malamin tafsir suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunta a dakin wa Hafsa yanda dai malami ya yi bayani lokacin da ta fita daga gidan annabi ta kai ziyara kuma da ta dawo ta tabbatar da wannan al'amari ya faru a dakin ta annabi ya kunta da Mariya Mariya baiwa ce wanda aka ba annabi kyauta daga kasar Misra Mariyatul Qibtiyya annabi ya samu aihuwa da ita Ibrahim amma ya rasu tun yana shayarwa sai me sai ita ta nuna bakin ciki na wannan abin da ya faru a dakin ta sai annabi ya ce daga yau ita ta zama mai haramu gare ta dan dai neman yaddanwa ita Hafsa na abin da ya faru a dakin ta da bakin ciki da ke tare da ita to akwai hadisai da malamai suka kafa dalili akan fassara wannan aya, domin Allah ya ce me yasa ka haramtawa kanka, mene ya haramtawa kansa? Wasu sun ce zuma, wasu sun ce me, kuyanga, kuyangansa. To a takaice batun annabi zai yi hadarci wannan alamari, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da khususiya, abubuwan da aka kebe shi da shi sabanin sauran al'umma, musamman in mun koma fuskan aure, halal ne gare shi ya aure mace ba tare da izinin waliyinta ba, daya kenan. Sannan ya aure mace ba tare da ya bada sadaki ba, khususiya ce gare shi. Yana da dama ya haure mata sama da hudu, khususiyarsa ne. Aka kuma yana da dama ya kwanta a dakin matan da yake so, zan da yake so, saboda fadin Allah ta'ala turji man tashahu minhunna wa tuwi ilayka man tasha, wanda kaga dama ka jinkirta dakinta ka koma wurin wanda kake so. Wannan aya Qur'an ne ya tabbatar, saboda haka wannan abun da ya daura maka kai akwai dalili a kai. Allah ta'ala, amma bisa aka yana adalci tsakanin matansa, amma ka san ba bawa kuyanga ba raba mata daki, lokacin da mutum ya ga dama inda kuyanga ne, kuma matsayin ita kenan mariya. Amma bisa wannan daman da Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, yakan kiyaye dakin kowanne cikin su, baya karkata zuwa ga dakin wata. Amma Allah ta'ala ya ba shi zabi, turji man tashau minhunna wa tuwi ilayka man tasha, domin kafin a karbaran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi matansa aina ana liyau, aina ana gadan, dakin wa zan kwanta yau, nawa ne gobe? Matansa sun san cewa ya fi son Aisha sama da su, sai suka ce mun baka izini saboda rashin lafiyanka, kaje ka zauna kunta dakin Aisha. Wannan ya nuna yana hadarci, bisa Allah ta'ala ya bashi dama, amma bai yi amfani da wannan dama ba. Amma inda kuyanga ne, inda mutum yana da kuyanga ba san raba mata daki da sauran mata waɗanda su harahir ne, ka gane bayani ko? To wannan shi ne, sai dai malam ko malam yana da karin bayani a kan haka. To alhamdulillah, wannan shi ne kaitaccen bayaninmu a kan nasihohi da tambayoyi, gurgudu abinda muka faɗa. Allah ya sa albarka ciki, Allah ya yafe mu kurakurenmu, shugabanmu Allah ya kara masa lafiya, Allah ya ba mu damina mai albarka, ya raba mu da kowace irin fitina. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.